demokradiyya a yau. Cikin shirin zamu duba rikicin siyasa a Zimbabwe da makomar kasar bayan Robert Mugabe. Jama'a masarom assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Kamar yadda wata kilba za ku kasa ji ba shugaban Zimbabwe Robert Mugabe daga karshe dai iyaye murabus.
I Robert Gabriel Mugabe in terms of section 96 subsection 1 of the Constitution of Zimbabwe.
Wannan kakakin majalisar dokokin kasar Jacob Mudenda yake karanta wasikar murabus da tsohon shugaba Robert Mugabe ya aike wa majalisa a daidai lokacin da ƴan majalisar suka fara muhawarar tsige shi. Bayan da ya kunnin kashi ga wa'adin da jam'iyyar ZANU-PF mai mulkin kasar ta bashi cewa yayi murabus zuwa 12 na rana ranar Litinin. A cikin wasikar tsohon shugaban kasa yake cewa ni Robert Gabriel Mugabe bisa la'akari da kashi 96 karamin kashi na 1 na tsarin mulkin Zimbabwe na yi murabus ba tare da wani bata lokaci ba. To kan haka na zanta da malami a jami'ar Afirka ta Kudu dake Pretoria Dr. Abdullahi Yusuf kuma na tambaye shi abin da yasa juyin mulkin Zimbabwe ya sha bamban da saura da sojoji a nahiyar Afirka suke yi.
To akwai dalilai da dama da su da ya sa wannan juyin mulki ya zamanto daban da saura, saboda in aka duba da aka bayan da aka wayi gari sojoji da tankoki sun cika babban birnin Zimbabwe wato Harare, ana tsammanin cewa abin zai zamanto ko da zub da jini ko kuma a yi ma shugaba Robert Mugabe da karfin kafa ya sauka ko a tsige shi. Sojojin da yake suna da goyon bayan mutanen jam'iyyar ZANU-PF sai suka yi abin kamar rabin juyin mulki da kuma rabi matsin lamba ga shi shugaba, saboda sun san cewa idan suka yi juyin mulki sai ma kundin tsarin mulkin kasa taka haye, sannan kuma sun san cewa a halin da ake ciki a kasashen mu na Afirka yanzu gwamnatoci da dama a riga an wuce yayin juyin mulki irin wanda ake yi a da kai tsaye, inda sojoji za su zo su tube zababbin shugabannin kasashe. Ko da a ce shugaban kasan ba halittaccen zababbe ba ne, to shi kuma shugaba Robert Mugabe ya riga ya san dokokin kasa kuma ya san dokokinsu na jam'iyya. So ya riga ya sai da shi ya sa nake ganin ya jajirce ya ba da kai bori ya hau, sai da aka yarjejeniya da shi akan yadda makoman shi za ta zama bayan ya sauka daga shugabancin kasa.
Akwai matakai da kamar kungiyar haɗa kan kasashen Afirka AU ta ɗauka a baya ne da ya tsorata su sojojin suke gudun kada in suka ɗauki wannan mataki na juyin mulki yadda aka saba ya zamanto musu alaƙaƙai da sauran kasashe da ke makwabtaka da su da ma nahiyar baki ɗaya.
Akwai matakai, saboda idan yanda ƙasar Zimbabwe ta samu kanta a ciki, musamman a hali na matsi na tattalin arziki, idan suka samu matsin lamba daga shugabannin kungiyar haɗin kan Afirka ko kuma shugabannin kungiyar kudancin Afirka, saboda a halin da ake ciki kamin shugaba Robert Mugabe yayi murabus, an riga an ba da umarni ma shugaban ƙasar Afirka ta Kudu da na Angola akan su je su tattauna domin a samu matsala. Tun da satin nan ya shiga ake neman, tun wancan sati ake neman a samu mafita tsakanin su da tsakanin sojoji da shi shugaba Robert Mugabe. So waɗannan abubuwan suke duba kaga kamar yadda halin ƙasar take cikin halin matsin tattalin arziki, a zo a ce kuma an kafa mata takunkumi ko kuma ƙahon zuga musamman daga Afirka ta Kudu, saboda kamar Afirka ta Kudu ta zama musu kamar cibiya ko ginshiki da suke samun tallafi ko ta hukumance ko ba hukumance ba.
Dr. Abdullahi, ka taɓo batun Afirka ta Kudu lokacin da ka fara wannan rikici ba da juma ba, shugaba Jacob Zuma yana daga cikin waɗanda suka fara magana da Robert Mugabe lokacin da yake suka fasa ɗaurin talala a gida. Wannan na sa wasu na tunanin cewa watakila juyin mulkin ma da bakin watakila waɗannan ƙasashe, ko kuma dai ya kake kallon al'amari?
To abinda sarƙaƙiya matuƙan gaske, zai wuya a ce da haɗin bakin ko Afirka ta Kudu, saboda akwai alaƙa ta kudu tsakanin shugabannin Afirka ta Kudu musamman na jam'iyyar ANC da kuma shugaba Mugabe, saboda a lokacin da suka yi gwagwarmayar neman ƴancin su daga mulkin wariyar launin fata, Zimbabwe ta taimaka musu sosai.
Me yasa kake gani yayi taurin kai
eh to sai daga cikin dalili shine an ce mugu shi ya san makwancin mugu saboda kamar da aka faɗa ya san alakan su ya san kamar sirrukan su kuwa da kuwa kuma da a ce ya bada kai bori ya hau tun da farko ba a tsaya jejeniya ba ba wanda ya san yadda makoman shi zata kare ko zai zo a wulakanta shi daga baya ko kaga wannan turjiya da yayi aka samu a ga nuna cewa fa shi har yanzu shine shugaba aka zo da lalama da shiga tsakani aka zo aka cimma matsaya ya yi tasiri kwa da sannan abinda masu saurare kamata su yi la'akari da shi ko lokacin da sojoji suke jawabi na farko a gidan talabijin sun nuna cewa
shine shugaban kasa
har yanzu shine hafso shi kuma shugaban kasa na abin nan abinda suke cewa shine suna so su kauda mutane ne na kusa da shi wanda suke masu cin hanci da rashawa da suke lalata mulkin kasa ga akwai wannan girmamawa a kanin su
Dr. Abdullahi ban tare numfashinka ba shin yaya aka yi shi shugaba Robert Mugabe ya samu matsala ta sadarwa ta tuntuba tsakaninsa da wani kusa da shi haka ya zamanto ake zargin Beijing ta kowa sai abin da matarsa ta kitsa masa
to halin yau da kullun ne saboda an ce da harshe da hakuri ma akan saba amma dai kamar yanda ka faɗa alamu na nuna cewa sanadi matar shi ce wacce ita ma an nuna cewa tun lokacin da ya aure ta ba a santa ba a fagen siyasan Zimbabwe sannu a hankali ta zo ta yi suna sannan tana ganin cewa ba wanda ya kamata a ce ya gaje shi sai ita kasan ana ta zargin cewa akwai lokacin da ko ta yi yunkurin saka maguba ne ma ɗaya daga cikin mutanen da suke kusa da shi.
Ta Abdullahi ko za ka gaya masu sauraro shin wadda ake zaton zai karɓi shugabancin nan shi Mr. Emerson wadda saboda shi ne rikicin nan ake zargi ya taso wani irin mutum ne shi saboda wasu suka ce akwai masu zargi cewa ai a rubuce cewa ai bata sake zani ba wataƙila ma gara Mugabe a kai saboda ana zargin duk cin zarafin da ake zargi an yi wa ƴan adam da mutane da suka babbace a ƙasar Zimbabwe ƙarƙashin jagorancin shi wannan Emerson ne.
Haka ne kamar yadda rahotanni ke fitowa cewa ba ina ban bambujin abubuwan abin zai sake zani ba kila abin da zai sake kawai a ce ba Mugabe ne ba kila mutane kuma suna ganin wannan shine zai zamanto somin karshen mulkin jam'iyyar ZANU-PF. To banjin da a halin yanzu wani abu zai sake zani ba kila ko sai bayan in an sake yin zaɓe an zo an zaɓe an tabbatar cewa an yi zaɓe an zaɓi gwamnati sahihiya wanda za ta jagoranci jama'an Zimbabwe
mu ne jarasi kasashen Afirka za su koya shugabannin kasashen Afirka za su koya daga abin da ya faru a Zimbabwe da Robert Mugabe
ya kamata a ce da shugabanninmu da mu duka mu sani cewa komai da lokacin shi komai kan wuce yayin shi idan mutum ya samu shugabanci ya kokari ya iyakan abin da zai iya ya sadaukar makarisa kanshi da kuma jama'an shi sannan idan wa'adin shi ya yi ya kamata ya bar mulki tun ana marmarin shi to kada ya zo ya shiga cikin kundin tarihi a matsayin wanda ya lalata al'amura kaga in mutum bai sauka cikin lalama ba to ba yi hankali ba zai sauka cikin rashin jin daɗi ko kuma ya zo wulakanta daga baya
kana ji takwarorinsa waɗanda suka fi shekaru 30 ko so kusa shekaru 30 kan mulki wannan abin da ya faru a Zimbabwe zai girgiza su sai tunanin za su sauka cikin larama
to zai wahala tunda in ka duba ba dai sai mun kira suna ba ko mun kira kasashe a duk kasashen da shugabanni suka yi shekara da shekaru wasu sun fi 20 wasu sun fi 20 da kaza duk ba su duba hakanan suna duba cewa in su kawo kan mulkin nan ya kamata a ce ba masu ba har ko da za su sauka ne har bayan su zamanto wasu yayansu ne suke yi ko kuma matayensu ko kuma na kusa da su saboda kare muradin kansu abinda dai bai kamata ba shi ne bai kamata a ce mutum zamanto shi ya ga cewa in ba shi ba ba wanda ya iya.
Jama'a masu sauraro mu da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokuraɗiyya a yau na makon nan sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Dr. Abdullahi Yusuf na jami'ar Afirka ta Kudu da ke birnin Pretoria da Chibahiro Diodone da kuma Solomon Abo da suka daidaita sautin shirin a nan ni sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.